Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 12 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai.
To Ibrahim, gwamnatin Biden ta ce za ta sanar da shirin tallafawa ayyukan gine-gine a kasashe masu karanci da matsakaitan samun kudaden shiga. Shirin da aka zayyana domin adawa da shirin China na gine-ginen hanyoyi a fadin duniya. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a yau Asabar cewa an samu sabbin kamuwa da COVID-19 84 da 332 sa'o'i 24 da suka wuce, adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70. Kana ma'aikatar custom na kasar Thailand sun kwace bindigogi da harsashai da aka sayi karkashin shirin ragowa na 'yan sanda da sojan Thailand aka shiga da su kasuwa kan iyakar Myanmar, lamarin da ke ƙara fargaba sabuwar hada-hadar makamai ka iya tada fitina bayan juyin mulkin Myanmar.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari gidan kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar.
Wannan yana wani challenge, ya kamata umdame wandunan mu.
Za kuma aji cewa yayin da Najeriya ke hidimomin ranar demokaradiyya har yanzu tana fama da matsalolin tsaro.
Nije daji mun kashe mun ka tsinto gawakin mutane nan guda wajen gawa 16. Mun dai muka fata Allah ya ji kansu.
Sannan za a ji cewa yayin da hukumar zaben Najeriya ke shirin tantance sabbin wuraren kada ƙuri'a a fadin kasar, wasu sassan arewacin kasar sun fara kokawa. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Makeri na tafa da shirin na nasa na adawa lafiya. Kamar kullum, za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta ce za ta sanar da shirin tallafawa ayyukan gine-gine a kasashe masu karanci da matsakaitan samun kudaden shiga. Shirin da aka zayyana domin adawa da shirin China na gine-ginen hanyoyi a fadin duniya. A yau Asabar ne za a kaddamar da shirin da aka masa lakabi da sake gine mai inganci ga duniya, tare da kawayen Amurka a wurin taron kolin G7 a Cornwall a Ingila. Za a tafiyar da shirin ne akan inganci da adalci da kuma dorewa, in ji wani babban jami'i. Shirin Belt and Road Initiative na China wani babban aikin gine-ginen ci gaba ne da Beijing ta kaddamar a shekarar 2013 domin zuba jari a kasashe kusan 70. Wannan shirin yana da matukar muhimmanci ga manufofin harkokin wajenta. Jami'an na Amurka sun ce sabon shirin zai tattaro da masu zuba jari masu zaman kansu da za su saka makudan kudade na triliyoyin dala wurin tallafawa ayyukan gine-gine da ake da bukatar su a kasashe masu tasowa, yayin da ayyukan za su kai matsayi na darajar kwadago da muhalli da kuma tabbatar da adalci. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a yau Asabar cewa an samu sabbin kamuwa da COVID-19 84 da 332 sa'o'i 24 da suka wuce, adadi mafi karanci a cikin kwanaki 70. A yau Asabar, Rasha ita ma ta samu sabbin kamuwa 13,510 a cikin wuni guda da ya gabata, sama da 1,000 guda ne aka sanar a jiya Juma'a. Cibiyar sa ido akan cutar ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau Asabar cewa adadin kamuwa da cutar a fadin duniya ya kai miliyan 175,200. Amurka dai ita ce ke da miliyan 33,400, kana India na biye da ita da miliyan 29,300. Ita ma Rasha ta zarce miliyan 5 a cewar John Hopkins. Babbar kungiyar likitoci a Burtaniya ta kira ga gwamnati da ta jinkirta aniyarta ta dage dokokin kulle na coronavirus, yayin da sabbin bayanai ke nuni da sake barkewar cutar mai saurin yaɗo ta Delta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan custom na Thailand sun kwace bindigogi da harsashai da mutane suka saya karkashin shirin ragowa na 'yan sanda da sojojin Thailand aka sulale da su zuwa kasuwa akan iyakar Myanmar, lamarin da ke ƙara fargabar sabuwar hada-hadar makaman ka iya tada fitina bayan juyin mulkin kasar. Sojojin Myanmar sun kwace mulki daga gwamnatin farar hula, abinda ya tada jirin zanga-zanga ana murkushe jama'a kana ita doda rikicin kabilanci da suka dallafa a cikin kasar. Yayin da masu fafutuka ke arcewa zuwa sansanonin horar da masu riƙe makamai, jama'an iyakar Thailand suna jin tsoron cewa tashin hankalin a makwabciyarsu ka iya haddasa kasuwancin makamai har ya ƙetare iyakar zuwa cikin ƙasarsu.
An jima kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan bindiga suka kai hari gidan kakakin majalisar dokokin kasar Seni Umaru, inda suka harbe dogarawan tsaro har ɗaya daga cikinsu ya mutu. Salabar ma gare ka.
Maharan waɗanda su biyu ne suka zo akan babar guda sun fara ne da buɗe wuta akan jami'in tsaron da ke kofar gidan kakakin majalisar dokokin ƙasa Alhaji Seni Umaru da ke unguwar Kubiya ta birnin Yamai, kamar yadda mai magana da yawun kakakin majalisar Usaini Salatu ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Hier nous venons du matin, le domicile du président de l'Assemblée nationale a été attaqué par des individus sur moto.
Yace jiya wajejan karfe 1 na dare wasu 'yan bindiga da ke kan babur sun kai farmaki a gidan Seni Umaru, kuma isowar su ke da wuya suka bude wuta kan jami'in tsaron da ke sintiri a kewayen gidan wanda atake ya rasu, sannan suka kewaya ta bangaren babbar kofar gidan nan ma suka harbi jami'in tsaron da ke wurin. Harbi hudu suka yi masa, amma kawo wannan lokaci da nake magana da ku muna yi wa Allah godiya bai rasu ba, yana can asibiti kwance. Daga bisani sun yi kokarin arcewa da motar jami'an tsaro Toyota pickup, amma ba su yi nasara ba. Da ne dai aka kaddamar da bincike don gano zahirin abubuwan da suka faru. Yace ba wanda ya san masababin kai wannan hari, saboda haka bincike ne kawai zai iya bada damar sanin suwaye ne yake da hannu. Meye ne dalilin kai harin? Iyaka abinda muka sani, an kai hari, an kashe jami'in tsaro guda, an jiwa guda rauni. Faruwar wannan al'amari ya sa wasu mazaunan birnin Yamai soma jan hankulan hukumomi da al'umomi baki daya akan batun tsaro a birnin Yamai, inda ya wuta unguwanni da dama a wasu lokutan kan zama babban jidali. Abdulrazak Ibrahim na daga cikin 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro.
Wannan yana wancan lalle, ya kamata in dame wandunanmu, kuma za ni hoyi don damar domin mu tambayi hukumomi da ya kamata su saka duk matakan da kamata. Ya kamata ce duk angon da ke da nisa da Yamai a sa mata jami'an tsaro, wala Allah masu saka ido ne ko kuma masu sazare ne wanda za su zama awa uku ko awa biyu sannan wasu zo zana bayan su. Amma in ba haka ba, wallahi ka gero ga danka soma, wallahi ba sai zai kariya ba. Shi tsaro abu ne da na harko kamata bayan kasashe.
Wannan shine karo na biyu da ake kai hari a gidan shugaban jam'iyyar MNCD Nasara Seni Umaru a kasa da shekara guda, kuma wani harin da aka kai a gidan wata kwamishiniyar hukumar yaƙi da cin hanci a watan Fabrairun 2020 da ke unguwar Basura ta nan Yamai ya yi sanadin mutuwar jami'in tsaron da ke kare lafiyar wannan mata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Babu Makeri da ci gaban labaran duniya.
Amurka ta taimaka wa Ukraine wurin bunkasa sha'anin tsaronta, inda ta sanar da taimakon tsaro na dala miliyan 150 kasa da mako guda kafin shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Russia Vladimir Putin a Geneva. A jiya Juma'a, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta sanar da taimakon a matsayin shirin taimakon tsaro da Washington ke baiwa Ukraine. Tana mai cewa ta ci gaba da ba da taimakon ne saboda Kyiv ta tabbatar da wasu sauye-sauye da suka dace. Shirin taimakon ya hada ne da makaman kamo artillery da wasu na'urorin kakkaɓo makamai da na'urorin sadarwa da na'urorin yakin zamani da kuma kayan kiwon lafiyar sojoji. Shirin taimakon zai ba da horo domin taimakawa inganta kariya da kuma ƙarfi a tungar sojan saman Ukraine. Taimakon wani bangaren gudunmuwar dala miliyan 275 ne ga Ukraine, wanda aka tabbatar da shi a cikin kasafin kudin Pentagon a shekarar kudi ta 2021. A ƙarshe, da sanyin safiyar yau Asabar, 'yan kasar Algeria suka fara kada kuri'a a zaben wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru biyu da aka kwashe ana samun fitintinu. Ko da yake masu fafutukar kafar demokradiyya sun yi kira da a ƙaurecewa zaben. Zaben 'yan majalisar dokokin shi ne na farko tun bayan da aka haɓarar da shugaba Abdulaziz Bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashe shekaru 20 yana mulkin ƙasar, wanda ya huskanci zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya. Suko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su dunguma rumfunan zaben da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya. An kira zaben wurin ne yayin da shugaba Abdulmajid Tebboune ya yi alkawarin samar da sabuwar Algeria, batun da ya ja hankalin matasa da ma wasu da ba sa siyasa suka shiga takara. Sama da 'yan takara 20,000 ne suke fafatawa a kan kujerar majalisa 407. Sama da kashi 50 cikin 100 na wannan adadin ba su karkashin wata jam'iyya, kana saura kuma suna wakiltar jam'iyyunsu ne a zaben.
A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka nufa, inda yayin da ƙasar ke hidimomin ranar demokradiyya take kuma fama da matsalolin tsaro. Muhammad Nasir Gareka.
Shekaru 21 kenan demokradiyyar Najeriya na gudana ba tare da katsalandan daga soji ba, abinda ya sa wasu 'yan ƙasar ke murna zagayowar ranar ta demokradiyya. Sai dai harshen tsaro da ya dabbaibace ƙasar ya jefa rayukan wasu al'ummomi cikin tashin hankali, abinda ya sa su kan doki suke nema daga hukumomi. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar, ƙaramar hukumar mulkin Engaski, inda ba a wuce mako biyu ba da samun ibtila'i wanda ya sanadiyar rashin rayuka fiye da 100, al'ummar yankin sun sake samun kansu cikin wani yanayi na tashin hankali wanda suka ce ba su saba ganin irinsa ba. Mahara ne da aka kiyasta yawansu da cewa sun kai mutum 1,000, sanye da kayan soji suka yi daren mikiya a wasu ƙauyukan yankin, su fasa shaguna su kwashe kaya su kwace babura da kuma shiga gidaje suna ɗaukar duk abin da suke bukata. Na nemi janta bakin shugaban ƙaramar hukumar Abdullahi Buhari Wara, amma ya ce ba abin da zai ce akan wannan matsalar. Na kuma tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi, amma kakakinta DSP Nafi Abubakar bai karɓa kiraye-kirayen da na yi masa ba. Na kuma samu zantawa da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Yawuri Shanga da Engaski, Dr. Yusuf Tanko Sununu, wanda ya maganta da cewa
matasa ne da suke riƙe da manya-manyan bindigogi suka shigo cikin ɗaruruwa, suna shiga sun bi gida-gida, ina akwai shanu su kora, in babu shanu su shiga ɗaki a ba su kuɗi su anshi waya, sun tara shanu da dukiyoyi masu ɗimbin yawa sun wuce da su, kuma akwai halbin mutane da suka yi. Wanda ya kaga wannan tashi hankali ne da yake ba mu taɓa ganinsa ba ƙwarar gaske.
Dan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Adamu Muhammad Birni Yawuri shi ma ya maganta akan wannan matsalar.
Mutane da yawa sun firgita, wasu an fi gida-gida an shiga abin da suke sun taso, wasu sun dawo nan cikin Birni Yawuri, muka saukar da su a nan primary school Birni Yawuri, wasu kuma sun wuce zuwa garin Yalwa da sauransu.
A jihar Sokoto kuwa mahara ne suka hallaka mutane a yankin Raɓa, yankin da ke fama da 'yan bindiga. A cewar shugaban 'yan sa-kai na yankin Lawali Dan Daddo,
an zo an ci min ga ɓarayi na sun zo bakin garinmu suna kore shanu. Muka je muna bai da sawun wasu har gidajensu. Lokacin da muka hita daga cikin gidan akwai tsoho Bailata da ta gaya mana sun ce mana 'yan maza muke mu tarar da su ga su can bakin rahuna. To kada mu juyu sai ga su dai sun zo sun jira kanmu. Ni kuma ina jin tsoro su zo gare mu su kare mu, ba mu taɓa su ba sai na yi halbin halbe mutum uku cikinsu. Sai muka bi da gudu, suka bi da yaran suna halbinsu suna kabbara mu, kuma sai muka samu rahiyi mu huɗu sai muka je muka ɓoye.
Kansalan mazaɓar mai kujera inda matsalar ta faru ya maganta akan wannan lamarin.
Ni na fara hita a matsayina ina kansula, ni je daji mun kaje mun ka cikin tugawakin mutanen nan guda-guda wajen gawa 16, suna nan mun an yi zana'iza su na ɗaya muka fata Allah ya ji kansu.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, amma kakakinta ASC Sanusi Abubakar bai karɓa kira na ba. Duk waɗannan matsalolin suna faruwa ne lokacin da hukumomi ke ikirarin cewa suna samar da jami'an tsaro don kare rayuka da dukiyoyin jama'a, amma kuma rayuka da dukiyoyin sai salwanta suke yi sanadiyar ayyukan yan ta'adda. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, har yanzu muna Najeriya inda yayin da hukumar zaben kasar ke shirin fara tantance karin wuraren kada ƙuri'a a fadin kasar, wasu sassan arewacin kasar suka shiga kokawa kan rashin amfana da wannan damar. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton.
Aikin fadada akwatunan zaben wadda aka kammala a watan jiya na Mayu na buƙatar shigar da masu ruwa da tsaki ta hanyar al'ummar yankuna da garuruwa su bujiro da bukatun ƙara musu akwatunan jefa ƙuri'a kamar yadda yake kunshe a daftarin hukumar ta INEC.
Jihar Kano basu nema ba, Jigawa basu nema ba, da wasu jihohi ma na nan arewacin Najeriya wanda abu ne da bai mana daɗi ba, za ka karamar jiha irin su Bayelsa a ɓangaren kudancin Najeriya duk sun nema an ƙara musu. Su kuma hukumar zaɓe ta kare kanta da cewa babu wanda ya rubuto a rubuce, kuma zahirin gaskiya mu ma a matsayinmu na 'yan ƙungiya mun ji ciwon wani abu, don ni dai na san bamu rubuta ba, kuma abokaina da yawa da muka tuntuɓa babu wanda ya rubuta a rubuce. Ita kanta hukumar zaɓe tana da matsala, ba ta yaɗa bayanai kan ka'idodin gudanar da aikinta.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan, daraktan ƙungiyar Ocean mai aikin wayar da kan jama'a kan harkokin zaɓe da sauran lamuran demokuraɗiyya. Ga alama shi ma sanata Mas'udu El Jibril Doguwa, tsohon wakilin mazaɓar Kano ta kudu a majalisar dattawan Najeriya, bai ji daɗin rashin kasancewar Kano a jerin jihohi 22 da suka nemi ƙarin akwatunan zaɓen ba.
Da abin da za a yi kamata a yi a dinga saka mutane a ciki. Gari na Doguwa misali, a mazaɓar da take ta mahauta akwai akwatuna wajen guda uku waɗanda a takaice kowanne akwata akwai fiye da mutum 1,100 waɗanda suke jefa ƙuri'arsu a cikin akwati ɗaya. Ai kaga irin waɗannan ake ƙoƙari a ce an raba, amma yaushe ne aka aiko mutane suka zo aka waye musu da kai cewa ku nemi buƙatar a raba wannan akwatunan?
Ƙoƙarin jin ta bakin ofishin hukumar zaɓe ta INEC a Kano ya ci tura, amma kakakin ofishinta na jihar Jigawa Mr. John Kaiwa ya ce a Jigawa garuruwa ne suka nema kamar yadda ka'idar ta shimfiɗa cewa community za su nema a faɗaɗa musu akwatu.
Ba lalle community sun nema ba, duk inda kuma zaɓe ta ga akwai cunkoson jama'a. Dama tunanin da aka yi shi ne aka yi aiki, in mun ga wannan wurin akwai cunkoso ko kuma akwai jama'a da yawa sai a raba ta don ta samu akwatin ta zama ta samu cingashin kanta.
Zaka dai shalkwatar hukumar ta INEC a can Abuja na nazarin rahoton aikin ƙarin akwatunan zaben da aka yi a dukkanin faɗin Najeriya kafin amincewa da shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu kawo ƙarshen tattaunawa da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa, wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullum akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya, musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata, wanda ya sanadiyyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Attahiru da wasu jami'ai. Bakun namu ya taɓo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya, ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyaran jiragen. A yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tinkari batun cin hanci da rashawa a Najeriya, wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a ƙasar.
Na tabbatar da cewa ba a rika gurin wasu abubuwa ba, kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadin shugaban kasa 'yan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban ƙasa ya tashi sai ya fara tsawatarwa da kuma sake ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa.
To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa karshe yana yuwa ya zo ya kare akan ainihin shugabannin ƙasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban ƙasa ke yakin neman zaɓe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki Allah ya kubutar da shi babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban ƙasa ya samu. To in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban ƙasa amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abin na ci gaba da faruwa, shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a Najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a ɓangarori na rayuwa a Najeriya?
Ya tashi tsaye ya kanka daga barcin da yake ne na wato tabbatar da cewa ya kai wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shi ne abin da ya sa a gaba fiye da komai na yanzu ban da harkar tsaro. In aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane don da yawa za ka ga akwai kisa-kisai ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba ma sanin akwai da mutane da aka kai su gaban EFCC ana binciken su amma duk hanyar za ka ga wanda za ka kirka cewa an hukunta su ba su kake da sa yanin kan ya sun gaba. To kaga idan ba a hukunci mai tsamarin kuma kaga su kasar China ba da an kaya da shi yana cin hanci da rashawa an kisa to waɗannan mutane ba a karan tarihi suke wa ƙasar nan ya kamata a fara da wani abu na tauna tsakuwa domin kaya ta fi tsoro.
To a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka dai suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya?
Wato sai kwaikwayo mai koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta Amurka ba ba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar 5-10 baka ji jirgi ɗaya ya karkashe daga hanya ba ma ya yi yawa sauka. To kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yanda ake tabbatar da cewa an ka'idar ta da jirage. To kaga mu a can astin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba a masa maneji kamar yadda ake wa mota. Wannan ba ma jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma ai a yan shekarun baya musamman lokacin Obasanjo an yi ta samun haɗuran jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗuran da ake kuma idan an duba za a ga yawanci akwai kurakuran su matuƙa jiragen su ba amma wani lokaci za a ga cewa muskuran na cewa ba a yi wani gyara ba ne a cikin jirgin.
Madalla ya ƙarshen tattaunawar mu da Malam Nasir Zaragin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Nasir Zaharuddin da ɗaukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Shehu Adamu Rijau, bai cewa batun gaskiya ya kamata duk wani wanda bai sani ba ma ya sani. Cewa a jihar mu ta Naija a wannan lokaci kwata-kwata babu tsaro sai dai tsoro, domin dai gwamnatin jihar tamu ta Naija ta nuna cewa lamarin ya fi ƙarfinta. Saboda haka muna neman gudunmuwar duk wani mai gudunmuwar bayarwa domin kashe wutar wannan matsalar tsaro da ke neman babbake mana jiha. Sai kuma ra'ayin Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yoban, Najeriya, mai cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika kisan mutane kimanin sama da 50 da yan bindiga suka yi a ƙauyen Kadawa da ke karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara abin alhini ne matuƙa. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wannan farmakin. Mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Sai kuma ra'ayin Abubakar Salisu a Rikime Fatusdum jihar Yobe, mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Tabbas yin awon gaba da dalibai da malamai a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna abin takaici ne matuƙa da kuma Allah wadai. Don haka muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da masu ruwa da tsaki cewa ya kamata su gaggauta kubutar da waɗannan ɗaliban da malaman tun kafin 'yan bindigar su tsere da su cikin daji. Allah ya kyauta, amin. Sai kuma ra'ayin Alhaji Umar Foreba da Adam da Mustapha mai kayamiya gashiwa da ke cewa fatan alkhairi. Buɗe makarantar sakandare ta Cibo a jihar Borno da gwamnatin Najeriya ta yi bayan rufe ta shekaru 7 da sace 'yan makarantar yayi daidai. Muna fatan Allah ya kiyaye aukuwar hakan nan gaba, amin. Shiko Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ce yake sace ɗalibai da malaman kwalejin Nuhu Bamalli da ke Zaria da wasu 'yan bindiga suka yi abin takaici ne ya matuƙa da Allah wadai. Ya Allah, muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar mu Najeriya, amin summa amin. Sai kuma ra'ayin Muhammad Salihu Kaure na Moda Zamfara da ke cewa al'ummomin yankunan karkara da dama a jihar mu ta Zamfara suna cikin halin aljannar waina, sama zafi ƙasa zafi, ga dai kisan gillar babu gaira babu dalili, ga yin garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa, ga kuma dai 'yan bindiga na barazanar hana mutane zuwa gonakinsu a daidai lokacin da damuna ke shirin kankama, sannan kuma babu wanda za su kai makukansu ya musu magani sai dai Allah. Allah ya mana magani. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Gwamnatin shugaba Amurka Joe Biden ta ce za ta sanar da shirin tallafawa ayyukan gine-gine a ƙasashe masu ƙaranci da matsakaitan samun kuɗaɗen shiga, shirin da aka zayyana domin adawa da shirin China na gine-ginen hanyoyi a faɗin duniya. A yau Asabar ne za a ƙaddamar da shirin da aka masa lakabi da sake gini mai inganci ga duniya tare da ƙawayen Amurka a wurin taron kolin G7 a Cornwall a Ingila. Za a tafiyar da shirin ne akan inganci da adalci da kuma ɗorewa, in ji wani babban jami'i. Ma'aikatar kiwon lafiyar Indiya ta faɗa a yau Asabar cewa an samu sabbin kamuwa da COVID-19 84,332 sa'o'i 24 da suka wuce, adadi mafi ƙaranci a cikin kwanaki 70. A yau Asabar, Rasha ita ma ta samu sabbin kamuwa 13,510 a cikin wuni guda da ya gabata. Sama da 1,000 guda ne aka sanar a jiya Juma'a.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.